Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 15 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da 19 31 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da nan da duniya sai kuma Alfa Radio na birnin ku ma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkamu da asuba baba ya kuma kiri ne tare da Sarfil Hashim Gumar zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da kasar China ta ruguje haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov sun amince da tattaunawar yin aiki tare domin farfaɗo dangantakar da ke tsakanin su haka kuma ministocin kungiyar tarayyar Turai na kira da tsagaita wuta a cikin gaggawa a kasar Libya
to kanan labaran kenan bayan kun gaba jin labarai ko za ku ji tsokaci da Professor Samuel Zalanga wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka yayi akan maganan rarraba masarautar Kano
wannan abin ya fata mu riba don ni ko dan masu sarauta bane ko wani abin dan talaka ne amma na damu domin a bisa ga fa'inta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun dade ba mu samu ba arewacin Najeriya
to za kuma ji cewa majalisar dinkin duniya ta shirya gudanar da tattaunawa akan rikicin ƴan aware da ke faruwa a kasar Kamaru a karon farko muna kuma dauke da shirin demokradiyya a yau da kuma tsarabar watan Ramadana na karatun Alkur'ani mai girma da yara za su karanto amma duk sai bayan mun sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum da fatan wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da China ta ruguje ya kuma nuna abin da kowa yake gani a matsayin yakin cinikayya tsakanin manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a duniya da cewa an zuzuta abin Muna tattaunawa kuma za a ci gaba da yi a cewar Trump lokacin da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta yi masa a fadar White House da safiyar jiya Talata kafin ya hau jirgin sa da ake kira Marine One Trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu amma kusan karshe sai suka ki amincewa a maimakon haka jami'an gwamnatin suka ce wannan makon shugaban kasa ya yanke hukuncin daukan mataki akan abin da ake gani yakin cinikayya ne da kasar China da yake magana da manema labarai ƴan sa'o'i bayan kalaman Trump shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki Senator Mitch McConnell ya ce babu wanda yake nasara akan yakin cinikayya ya ƙara da cewa muna fatan wannan abubuwan da ake da su kai ga matsaya mai kyau Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov sun amince da tattaunawar yin aiki tare domin farfaɗo dangantakar da ke tsakanin su da kuma bude kafofin da za a ke ganawa wato ganawa biyo bayan tattaunawar da aka yi jiya Talata a birnin Sochi Ko da yake Pompeo da Lavrov sun tattauna akan matsaloli masu yawa da ke tsakanin su da dama da kasashen waje ciki har da matsalolin da ake fuskanta a Iran da Koriya ta Arewa da Ukraine da Syria da kuma Venezuela Basu dai samu nasarar cimma matsaya akan kowace irin matsala ba a wataran manema labarai da ministocin biyu suka gudanar bayan tattaunawar tasu Pompeo ya ce Amurka ta shirya wato ta shirya gyara dangantakar da shi tsakanin ta da Russia amma tana mai saran takwarata ta Russia za ta dauki abin da muhimmanci wannan shine karan farko da Pompeo ya taba zuwa Russia a matsayin sa na sakataren harkokin wajen Amurka bayan ganawarsa da Lavrov jami'an diplomasiyyar Amurka sun gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Karan harbin bindiga ya barke da yammacin ranar Litinin a birnin Khartoum lokacin da jami'an tsaro suka yi aron gama da masu zanga-zanga a daidai lokacin da kwamitin soja da ke rike da mulki a Sudan ya sanar da cewa an cimma yarjejeniya da shugabannin masu zanga-zangar a ƙasa wato akan mulkin su ƙasar. Jami'an tsaro sun yi rakaki dauki da makamai sun riga kawar da shingayen da masu zanga-zanga suka kakkafa suna harbi da bindiga da amfani da barkonan tsohuwa da kuma dukan masu zanga-zangar. waɗansu shaidan gani da ido sun ce an kashe mutane da dama an kuma raunata wasu. Kwamitin sojin da ke mulki a Sudan ya zargi waɗansu ɓata gari da bai bayyana ba da harin da aka kai, ya kuma ce wani jami'in soja ɗan wato sojan ɗan sanda da ke a matsayin mejo na daga cikin waɗanda suka mutu. Amma babu mu sanin ko wane ne yake da alhakin harbin da aka yi. Yasir Muhammad, wani lauya, ya yi magana da muryar Amurka bayan da ya tsere wa harbin bindiga. Ya ce abin mamaki shine ba za su iya faɗin wanda ya kai musu harbin ba, amma daga abin da ya gani da ya kuma fuskanta alamun wasu sojojin boye ne ko wasu masu shiga burtu suka haifar da wannan tashin hankali. A halin da ake ciki kuma sojoji akan wata babban mota da ke dauke da babbar bindiga mai sarrafa kanta suna zagayewa a kusa da masu zanga-zangar, lamarin da ke rikitarwa wajen sanin ko su ne suka fara kai harin. Ministocin kungiyar tarayyar Turai na kira da tsagaita wuta a cikin gaggawa a kasar Libya. Kana ya sun yi wa bangarorin biyu kashiri da su koma teburin sulhu domin ninke barkar da take tsakaninsu. A wata ganawa da suka yi a Brussels a birnin Ayoba to ranar Litinin, ministocin sun ƙara jan hankali akan fa'an da ya barke a kusa da birnin Tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata bayan da 'yan kishin kasar masu goyon bayan Khalifa Haftar suka kaddamar da hari a babban birnin na Libya, wanda ministoci suka ce zai iya zama barazana ga wato zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da tsaro. Wannan kira nasu na tsagaita wuta ya zo ne bayan rahotanni da ke nuna cewa 'yan ta'addan na ƙara samun makamai. To daga ƙarshe shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahoton da ke cewa yana duba yiwuwar aika dakarun Amurka 120,000 domin su fuskanci Iran, amma bai kawar da shakkun cewa nan gaba zai iya ƙarin sojojin ba. Ina jin dai labaran ƙarya ne, Trump ya ce a kan rahoton da New York Times ta fitar da ke cewa fadar White House na duba yiwuwar aika dakarun Amurka 120,000 zuwa yankin. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta riga ta aika da babban jirgin ruwa mai dauke da jiragen yaki masu ruwan bombai zuwa can yankin. A cewar rahoton na New York Times, ana duba yiwuwar aika da wato dakaru 120,000 domin amfani da su wajen mamaye Iran, abinda wasu ke gani ana buƙatar ƙara yawan sojojin fiye da haka.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, biyo bayan rarraba masarautar Kano zuwa gida biyar, masana da masu fashin baki sun yi ta sharhi akan wannan batun. Professor Samuel Zalanga ɗan Najeriya ne mazaunin nan Amurka, shi ma ya ɗora muryarsa akan sharhohi da masana suke yi, inda ya bayyana wa abokiyar aiki mu Alheri Grace Abdu rashin jin daɗinsa da wannan mataki da majalisar jihar Kano ta ɗauka.
Wannan abin ba shi ne ya kamata ya zama babban damuwar Najeriya yanzu ba. Abin da ya kamata a arewacin Najeriya ko kuma a Kano mu damu da shi shine waɗannan shugabanni, ina ce shugabanni ina nufin shugabannin zamani wato kamar su gwamnoni da sauransu, da kuma shugabanni wanda kamar na tarihi na al'ada wato kamar shi mai martaba sarkin Kano kenan da sauransu da wanda suke ƙarƙashin sa, babban abin da ya dame mu shine yadda za su haɗa kai su kawo ci gaban ƙasa, ba abin da zai kawo rikici da raba hankalin jama'a da sauransu ba. Domin mutum misali ya duba sarautan Kano ta koma tun wajen 1804 lokacin da aka yi jihadi, amma mutum ya zauna ba wai kaɗai Kano ba ne, da sauran wurare a arewacin Najeriya cigabanmu yana baya, ba kaɗai cigabanmu a Najeriya ba. In an kwatanta cigaban arewacin Najeriya misali da wasu ɓangaren Najeriya, su ma suna da damuwa amma mu damuwarmu ya fi nasu. Kuma mutum ya yi kwatanta cigaban Najeriya da cigaban wasu ƙasashen da ma musulmai za ka samu cewa sun ci gaba sun fi mu. To maimakon a zauna ana wannan raba hankalin jama'a, ya kamata da su shugabanni na zamani wato su gwamnoni da sauransu su haɗa kai da waɗannan sarakuna ɗin domin su kawo cigaba. To shi yasa ni da na karanta abinda na ga gwamnan Kano yake so yi, ban ji daɗi ba. Lokacin da nake jami'a na je kasar Malaysia, na je ne wata shida ina binciken yadda Malaysia wadda ƙasa ce wanda kamar musulmai sun fi yawa amma ta ci gaba. Ina kokarin kwatanta me yasa su suka iya suka ci gaba, su musulmai ne, amma mu a arewacin Najeriya akwai musulmai da yawa, kuma mafi yawan shugabanninmu musulmai ne, amma kuma mu arewacin Najeriya ba mu ci gaba ba. To ni lokacin da naga naji maganganun da sarkin mai martaba sarkin Kano lokacin da nake Najeriya bare kenan ina kwatanta shi da shugaba Prime Minister Mahathir Mohamad na Malaysia domin shi ya kawo ci gaban kasar sosai sosai. To shi yasa ni na damu da cewa tunanin cewa za a rage ko mukamin mai martaba sarkin Kano ko kuma ma yadda na karanta ana kokari ma canja shi gaba ɗaya ma tuɓe shi daga sarautarsa da sauransu wanda abin ya ɓata mun rai ba don ni ko dan masu sarauta bane ko wani abu ni dan talaka ne amma na damu domin a bisa ga fahimta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun daɗe ba mu samu ba arewacin Najeriya wanda suke kokari su yi magana kawo canji domin a kyautata rayuwar jama'a musamman ma talakawa. Mun samu mutum kamar haka wanda yana da sarautarsa ni mutum zai iya samun sarautarsa zan ba shi girma idan zai yi abin da zai kawo cigaba ma ƙasa.
Akwai waɗanda suke ganin rashin kau da kai ko kuma sa baki da yake ko furci da yake akan waɗansu lamura da yake ganin ba sa tafiya daidai ɗin na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba suke sakon saka da gwamnati daga matakin jihar tarayya. Kana ganin yana iya yiwuwa yana daga cikin dalilan da ya sa aka rarraba wannan masarautar kamar yadda waɗansu suke cewa?
Kowa da lafiyar Faisal Samuel Zalanga kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu. To sai a biye mu a shirinmu na hantsi domin jin karashin wannan hira inda kuma za mu tashi daga wannan tambaya da Alheri ta masa. A ranar Litinin ne Majalisar Dinkin Duniya ta shirya gudanar da tattaunawa akan rikicin 'yan awari da ke faruwa a ƙasar Kamaru a karon farko. Wannan tattaunawar da yana zuwa ne a lokacin da tashin hankalin ya haifar da mutane barin gidajensu daga ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi zuwa ɓangaren masu Faransanci, inda mutane ke cikin halin neman taimako. Ga dai Sarfilu da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin daga birnin Yawunde.
President, don't send me for camp beg una say me this trouble in end. May God bless the end.
Wannan shine Prime Minister kamar Joseph Dion Guta lokacin da ya kai ziyara garin masu amfani da harshen Ingilishi a Bamenda ranar Asabar. Yana roƙon mutane da su shawarci 'yan uwansu da suka shiga kungiyar mayaƙan 'yan awara da su koma gida. Dion Guta ya ce shugaban ƙasa Paul Biya ne ya aika shi ya faɗa wa mutane cewa ya shirya bin duk wata hanyar sasantawa. Amma banda maganar raba kasar Kamaru. Yayin da Prime Minister yake yawon roƙon neman zaman lafiya, rundunar sojojin Kamaru sun bayyana cewa yaƙi da 'yan awaran na ƙara tsanani, inda aka ruguje musu sansanoni tare da kashe mayaƙa sama da 20. Yar jaririyar Flora Yunus mai shekaru 38 kenan take kuka a majami'ar Katolika ta Obili a babban birnin kasar Yawunde. Ta ce ta gujewa faɗan da ake yi ne a makon da ya gabata daga ƙauyen Tabafanji da ke yankin masu amfani da Ingilishi a yankin arewa maso yamma. Ta ce ta rasa mijinta a lokacin wani faɗa da sojoji. Ta ce lokacin da ta isa birnin Yawunde, ita da 'ya'yanta huɗu ba su da wani abin da za su ci ko su sha balle ma wajen kwana. Ta ce majami'ar Katolika ce ta ba su damar kwanciya a azuzuwa. Suka kuma nemo kiristoci da su taimaka musu duk da cewa tun farko 'yan uwanta sun faɗa mata cewa ba za su iya taimaka mata ba saboda yanzu haka suna da wasu 'yan gudun hijira da suke taimakawa. Ta ce yaranta suna fama da rashin lafiya da yunwa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 500,000 aka raba da gidajen saboda faɗan da ake yi. Allegra Biyoci mai shirya tsare-tsare ma Majalisar Dinkin Duniya a Kamaru ta ce kullum mutane na ci gaba da neman tallafi. Ta ce muna sanar da yawan mutanen da ke cikin bukata bangarori daban-daban kamar bangaren lafiya, ilimi da neman kariya. Haka kuma ina tunanin ana ta kokarin taimakawa mutanen. A makon da ya gabata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 1,800 aka kashe a yakin. Haka kuma ta ce tana da shaidun da ke nuna gwamnati tana kama 'yan awari tana gallaza musu, yanzu haka tana riƙe da wasu. Eliria Algrozi babbar mai bincike ce a kungiyar Human Rights Watch a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
We have compounded accounts from former detainees with information provided by former detainees' families and lawyers as well as forensic.
Tace mun samu bayanai daga wasu da aka taba rufewa a baya da ƴan uwansu da kuma lauyoyinsu. Haka kuma mun samu bayanai daga wasu ƙwararru da ke duba hotuna da hotunan bidiyo irin na gallazawa da cin zarafin da ake wa waɗanda aka kama. Kungiyar Human Rights Watch ta ce tana kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya Allah wadai da gallazawar da ake yi wa mutane da kuma kira ga gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan abubuwan da suka fara faruwa tun lokacin da rikicin ya fara. Ministan harkokin cikin gida na Kamaru, Paul Atangaji, ya ce alhakin kama-kaman mutanen da ake da kashe-kashe da gallazawa ya rataye ne akan ƴan aware. Ya ce a yunkurin gwamnati na samar da zaman lafiya za ta iya yafiya mayakan da suka ajiye makamansu.
Fasarar rahoton Moki Ejuwen Kinzeka kenan daga birnin Yaounde. Wayannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti kusan 16 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A makon da ya gabata mun tabo batun tsaro da yakicinyewa a ƙasa, musamman shiyar Arewa, inda kama mutane a garkuwa da su domin samun kuɗin fansa ya zama ruwan dare. Bincike ya nuna cewa tun shekara 1999 da aka koma mulkin demokradiyya, ana samun labarin kama mutane a garkuwa da su a jihohin Niger Delta. Amma wanda aka taba yi a shekara 2005 shine kama wasu turawa ma'aikatan man fetur a Niger Delta, kuma aka nemi kuɗin fansa a kansu. Daga nan ne wannan ɗabi'a ya ci gaba har ya iso jihohin Arewa. Gashi a yanzu al'amarin yana nema ya gagari kundila. Daga ina aka yi sakaci har al'amarin ya ta'azzara? A yau za mu tattauna da ƙwararru a fannin tsaro. Da farko ga Manjo Bashir Shu'aibu Galma, MNI mai ritaya, da nazarin yadda harkar tsaro ya taɓarɓare.
Dalilai suna nan da yawa. Waɗansu sun fara daga jihohin ne, waɗansu kuma dama suna nan a kwance, dalilan siyasa ne ya farfaɗo da su. Don ba za mu ce maganan boundary kamar abin da ke faruwa a Ebonyi, ki ji waɗansu mutane ne kabilarsu ɗaya, addinansu ɗaya, ba a cewa wai wani abin da kuma ki ji suna faɗa da juna. Kin ga wannan duka irin abubuwan kenan. Kuma akwai siyasa irin na yanzu, demokradiyya na a mutu ɗin nan ko a rai suka jajjawo ko suke jawo ana yin su. Ba wai wani abin boya ba ne a ce ana tuhuman 'yan siyasa da yawa suna da 'yan bangogi wanda yake suna musu aiki. So da yawan su waɗansu 'yan banga ɗin nan da ke ganin su ƙanƙanan yara ne wanda yake sun dade a nan birane, suka zo suka koyi irin wayannan banganci, bayan sun girma su koma ƙauyukansu can cikin daji cikin karkara, su ma su je su zama manyan kansu. Sau in gangan siyasa ta kaɗa, za ki ga an nemi irin su a yi amfani da su. An ce irin wannan tsari na shugaba mai wani cikakken iko, gona ma mai cikakken iko, sai ga kowa yana ƙoƙari ya ce shi yana da ƙila zai nemi hanyar da zai sai da wannan abun, wanda yake kuwa ba abu ne mai sauki ba. Ina neman haɗin kan jihohi da gwamnatin tsakiya da kowa da kowa, ko mun sha faɗi maganan tsaro ɗin nan, yanda za a magance shi aiki ne na kowa da kowa.
A nashi fashin baƙin, ƙwararre a harkar tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Consulting masu nazari a harkar tsaro a Najeriya da ƙasashen Sahel, Alhaji Kabir Adamu, ya yi bayani yadda yake kallon harkar tsaron a wata hira ta musamman da na yi da shi.
Ƙasa inda ya zan ana da irin matsala irin wannan na rashin tsaro, wanda babu kwanciyar hankali ga ɗan ƙasa da kuma wanda ma yake tunanin ya zo ya zuba jari a cikin ƙasar, to abu ne mai tayar da hankali, tunda burin ƙasa da kuma muhimmin abu wanda ita gwamnati haƙƙi da ke kanta shine ta kare rai da kuma dukiya na ɗan ƙasa da ma wanda zai shigo cikin ƙasar. To in aka shiga yanayi wadda ta gaza ko ta kasa, wannan abu ne mai tayar da hankali.
To yanzu za a ce gwamnatin Najeriya ta gaza kenan?
Ana iya cewa haka, duk da yake in aka yi haka ba ya mata adalci ba, don ba wai kanta matsala ya fara ba, matsala ce wadda take da asali kuma tana ƙoƙarinta. To amma muna iya diba ƙoƙarin da take yi din, tana yin shi ne bisa ga kokari ko kuma tana yi akwai matsaloli wurin yunkurin da take yi na shawo kan matsalar tsaron namu fahimta nan gizo ke saka irin matakai da take dauka wurin kokarin shawo kan matsalar tsaron har dai ita wannan gwamnati ta shugaba Buhari akwai fahimtar da ake da shi na cewa ta fi baima karfin soja muhimmanci shi kanshi babban hafsan sojan rundunar kasa wato General Burutai a bayanin da ya bayar a gaban majalisa a baya-bayan nan ya nuna cewa runduna tai tana jihohi 36 na kasan nan har yake cewa kudade ba su ce shi ba to amma mu fahimta wannan kusan ya tabbatar mana da fahimtar da muke da shi na cewa wannan gwamnatin ta fi bama karfin soja muhimmanci a wurin fuskantar harkar tsaro to a mulki na demokrasiya bai kamata a ce soja ba ita ke gaba-gaba wurin kokarin magance matsalar tsaro a tsari na demokrasiya ɗan sanda su ya kamata a tura gaba-gaba shi mai saurare na yi cewa eh to a ɗan sanda na da matsaloli na ba shakka suna da matsaloli to amma hakkin gwamnati ne ta magance waɗannan matsalolin ba ni da ke ba da ɗan ƙasa yake da wannan hakkin ita gwamnati yake fiye da wannan hakkin bai kamata a ce koyaushe ba muna ba su kusan dama su wato ɗan sanda kenan to yau kusan shekara hudu wannan gwamnatin tana kan mulki da ta tunkari matsalolin da ke damun ɗan sanda ta magance su to kila da mu samu kanmu cikin wannan halin ba na yanda sojoji suka yawa suka mamaye harkar tsaro a ƙasa
to kana ganin sojoji ma sun gaza anya ɗan sandan Najeriya za su iya kuwa ko da ma an ce a dan gwada su
kamata yi adiba kowace matsala tana da nata asali tana da dalili to kamata yi gwamnatin demokrasiya ta diba ta menene asalin matsala in muka diba matsalar kashe-kashen da ake yi a Zamfara ai an san waɗanda suke yi Fulani ne na daji waɗanda saboda waɗansu dalilai suka dau makamai suka fara kashe-kashen nan to ya kamata gwamnati ta yi bincike ta gano menene dalilan nan akwai fahimtar da muke da shi na cewa an bar wannan al'umar ba tare da wani tanadi ba ba ta da ilimi na boko ba ta da ilimi na addini to in har za a magance wannan matsalar kamata ya fara tunkara suke ai san hanyar da za a waɗanda ke da sauran rabo a jawo sannan waɗanda cikin su har da gangan su waɗanda sun riga sun yi zurfi a ciki a dau matakin tsaro a kansu to kuma wannan matakin bai wuci amfani da doka ba abinda da turanci ake cewa criminal justice system shi mai laifi a kama shi a hukuntar da shi ta shari'a komai karfin sojan da kai amfani da shi ko ɗan amfani da ɗan sanda idan har baka kama mai laifi ba ka gabatar da shi gaban kotu an tabbatar da cewa yayi laifin nan a hukuntar da shi wanda shine zai zanka ma horo ga wani wanda yake da niyyar shiga irin wannan hanya wadda shi wannan yake shiga to zaka ga matsalar ba a magance ta ba akwai matsalar dumaman yanayi wadda turanci yake cewa climate change wadda shi kanshi ya ƙara jawo zafafa matsalar ta wurin hili na noma da kuma bisashen ma kansu abincin da za su samu suke ci da kuma sace-sace na bisashen sai ya kamata da gwamnati ta diba waɗannan matsaloli ta magance su kafin har ta kai ga amfani da irin wannan karfi na sojoji take akwai iyakanmu da suke buɗe kusan free fallo wadda ana shigowa da makamai barayin nan na iya shigowa su yi sace-sacen za su fitar da abin da suka sata kin ga kenan sai gwamnati ta yi maganin wannan kafin ta shigo ta yi to har yanzu ba mu ga cewa tana daukan matakai ba akan waɗannan matsalolin kafin har ta kai ga amfani da karfin soja
to bancin waɗannan matsalolin me kuka hangane ba kwa ganin akwai wani abu daban da ke sa waɗannan mutane fitowa su dau makamai su ce za su yaki mutane
akwai tabbarewar shugabanci wanda idan muka fara daga ainihin shugabanci na siyasa da na addini da kuma na gargajiya ma na addini wanda dukansu waɗannan in kin diba tun daga zaɓe na shekara 2007 muka fara fahimtar cewa arewa an samu tababarewa na shugabanci dukka nau'i na shugabanci har da ƴan kasuwa ma su manya-manyan su sannan aka je ga 2011 in kin tuna bayan zaben 2011 duk wani shugaba da ke arewa kusan matasan nan sun yi cikinsa akwai sarakunan da muke samu labarin sai da sojoji suka raka su fada saboda harin da ƴan matasa suka yi musu akwai shugabanni na al'umma na addini wanda su ma kusan matasan nan sun yi cikinsu to duk al'ummar da ya zan shugabancin ta ya babbare haka har an kai ga matasa ba sa jin maganar da manya suke yi to an samu gibi
to sai dai ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalo ya ce gwamnati ta yi hoɓɓasa a harkar tsaron
a cikin wannan shekaru uku da na shiga na hudu nan kayan aiki da aka sai wa jami'an tsaro daga sojoji zuwa sojojin sama da ta ruwa da yan sanda ba kadan ba ni a gane na inda wannan masallan take shine ana bukatan karin jami'an tsaro waɗanda muke da su sun gaza wannan ita ce magana domin idan ka duba didigin da majalisar dinkin zata bayar cewa yawan yan Najeriya yanzu tana miliyan 201 kenan idan ka gudata da jami'an tsaro da suke kasa to ba su kai na iya biyan bukata ba na daya kenan na biyu rashin aiki yi ma matasa idan ba an yi rigakafin wannan ta a tabbatar cewa an tunkare ta gabaki daya tun daga kasa zuwa sama ba to ba ma za a samu cikakken nasara a cikin wannan yakin da ake yi da manyan laifuka ba dan me domin ita gwamnatin tarayya ne kadai take da kyakkyawan tsari na ayyuka wa matasa mafi yawan jihohin nan ba da aka samu wata jiya da tana da wata tsari mai kyau ba karshe ma sun dawo suna fakewa a cikin tsari na gwamnatin tarayya na ba matasa aiki na ba yan kasuwa kudi na taimakon marasa galihu su jihohin fa me suke yi karana hukumomi me suke yi to idan waɗannan matakai na gwamnati guda biyu ba a bar su sun gudanar da aikin su bisa ga tsarin mulki ba to wallahi tallahi ita wata gwamnatin tarayya wata rana za ta tashi za ta fadi kaman giwa ne wanda taje wahala ya kashe ta
anan zamu dasa aya 20 a madadin Kabir Adamu na Beacon Consulting da Manjo Bashir Shu'aibu Galma MNI mai retire da ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga tsarban Ramadana
Una na Maryam Ahmad Musau daga makarantar Ahlillahi Academy bi wanda yake Wasabot Quarters Bosu Amuri Salah Muhammad Sui Bosu Quarters Naje Nigeria A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhaqqa malhaqqa wama adraka malhaqqa Qazzabat samudu wa adun bilqaghya Wa amma samudu fa uqliqu bidagya Wa amma adun fa uqliqu birihin sarsal atiya Sadaqallahu al-azim
To madalla yanzu kuma lokaci ne da Sarfili zai kawo mana labarai amma wannan karo a takaice
a takaice babban shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da China ta ruguje ya kuma nuna abin da kowa yake gani a matsayin yakin cinikayya tsakanin su da manyan kasashe biyu masu tattalin arziki bi a duniya da cewa an zuzuta maganar Yace muna tattaunawa kuma za a ci gaba da yi a cewar tam lokacin da yake amsa tambayar muryar Amurka da ta yi masa a fadar White House safiyar jiya Talata kafin ya hau jirgin sa da ake kira Marine One Trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu amma kusan karshe sai suka ki amincewa Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov sun amince da tattaunawar yin aiki tare da mun farfado dangantakar da ke tsakanin su da kuma bude kafofin sa wato kafofin da za a ke ganawa biyu bayan tattaunawar da aka yi Talata a birnin Sochi ko da yake Pompeo da Lavrov sun tattauna akan matsaloli masu yawa da ke tsakanin su da dama na kasashen waje ciki har da matsalolin da ake fuskanta a Iran da Korea ta Arewa da Ukraine da Syria da kuma Venezuela ba su dai samu nasarar cimma matsaya akan matsalolin ba Karin harbin bindiga ya barke da yamma a ranar Litinin a birnin Khartoum lokacin da jami'an tsaro suka yi arangama da masu zanga-zanga a daidai lokacin da kwamitin soja da ke rike da mulki a Sudan ya sanar da cewa an cimma yarjejeniya da shugabannin masu zanga-zangar akan mulkin kasar jami'an tsaro sun yi da kaki dauke da makamai sun rika kakkawar da shingayen da masu zanga-zanga suka kakkafa suna harbi da bindiga da amfani da barkonan tsohuwa da kuma dukan masu zanga-zangar waɗansu shaidun gani da ido sun ce an kashe mutane da dama an kuma raunata wasu ministocin kungiyar tarayyar turai na kira da tsagaita wuta a cikin gaggawa a kasar Libya kana ta yi wa bangarorin biyu kashedi da su koma teburin sulhu domin dinke barakar da take tsakanin su a wata ganawa da yayi a Brussels ranar Litinin ministocin sun kara da jan hankali akan fadan da ya barke a kusa da birnin Tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da hantsi za a ji mu dauke da wasu sabbin labarai, rahotanni da shirye-shirye. Sai dai kafin mai sallama da ku, za mu mika ta'ziya zuwa ga iyalan gidan Malam Bako a Sabon Zango, Accra, na rasuwar Alhaji Sulaiman Sha'ibu Bako, wato Sarki Fawa, wanda aka yi jana'izarsa a jiya, wato aka yi jana'izarsa a jiya Talata kenan. Kuma za a yi addu'arsa a ranar Lahadi mai zuwa, wato 19 ga wannan watan Mayu a nan Sabon Zango. To Allah ya ji kansa da rahama da duk magabata baki daya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman masu Safi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ba da umarni, wato Malam CD, da kuma injiniyan mu na wannan safiyar John Ellison. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.
VOA Afrique.